Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rauro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da baya ku makiyar da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 5 ga watan Afrilun shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga baba da kanin labarai.
To Sarfilu a jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya kira ga gudanar da shari'ar aikata laifukan yaki akan shugaban Russia Vladimir Putin inda ya Allah wadai da ayyukan rashin imani da sojojin Russia ke aikatawa da aka gano a cikin yan kwanakin nan a Bucha wata anguwa a cikin babban birnin Ukraine. Yan sanda a Sacramento a jihar California sun sanar da kamin da suka yi a jiya Litinin nasaba da harbin kan mai uwa da wadi da ya sanadiyar mutuwar mutane shida tare da raunata wasu da dama a tsakiyar babban birnin California. Kana sake komowa akan karagar mulki Afghanistan da kungiyar Taliban ta yi a cikin watan Agusta biyo bayan janyewar Amurka a kasar da ke tattare da tashin hankali ya jefa mutane Afghanistan a cikin bakin wahala a cewar wani sabon bincike.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa wata kungiya mai kama da ta addini dauke da makamai ta bullo a wani yankin jihar Kaduna.
Nan suke yawan hudda za su iya samun zutun safe har yamma amma ba za su kwana nan ba.
Okay, ba ku san inda suke kwana ba, a san inda suke kwana ba a daji. Ko ba ƴan kungiyar Boko Haram ba.
To mu dai ana kiransu ƴan Ansaru.
Haka kuma yayin da ake cikin watan Ramadan mai tarin albarka, ko menene fatan talakar rayuwa cikin wannan watan?
Ngalamari kaya sun yi tare ko yin karta sai a ce maka abu ya yi tare la Allah mu talaka a sassata mana kaya mana abuwa da Allah
wallahi to alhamdulillah mu dai gode ma Allah.
Haka kuma kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sakkwato zai kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeli. A jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya kira ga gudanar da shari'ar aikata laifukan yaki akan shugaban Russia Vladimir Putin inda ya Allah wadai da ayyukan rashin imani da sojojin Russia ke aikatawa da aka gano a cikin yan kwanakin nan a Bucha wata anguwa a Kyiv babban birnin Ukraine. Ai za ku iya tunawa na sha suka saboda na kira Putin da mai laifin yaki. Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Ya ce a gaskiya kuma kun ga abin da ke faruwa a Bucha. Wannan kadai ya isa laifin yaki, amma za mu tattara bayanai. An kwashe gawar wakin fararen hula 410 daga wasu yankunan birnin Kyiv da aka sake kwacewa a hannun sojojin Rasha a wannan lokacin, inji babbar lauyar gwamnatin Ukraine Irina Venediktova. Shugabar hukumar zartarwar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta fitar da wani sakon Twitter a jiya Litinin cewa kungiyar tarayyar Turai za ta tura masu bincike zuwa Ukraine su taimaka mata tattara bayanai akan laifukan yaki. A jiya Litinin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara Abuja da yaki ya kace-kace da shi. Yan sanda a birnin Sacramento na jihar California sun sanar da kame da suka yi a jiya Litinin nasaba da harbin kan mai uwa da wabi da ya sanadiyar mutuwar mutane shida tare da raunata wasu da dama a tsakiyar babban birnin California, yayin da akalla wasu mahara su biyu suka yi harbi sama da harsashe 100 kuma mutane suka gudu domin su tsira da rayukansu. Yan sanda sun ce sun kama Dandre Martin mai shekaru 26 a matsayin wanda ke da hannu a harbe-harben akan zarginsa da kai hari da wani mugun makami da kuma kasancewa mai laifi da ke dauke da makami mai cike da harsashe. Yan sandan ciki da sashen zaratan yan sanda na SWAT sun sami bindiga guda daya yayin binciken wasu gidaje guda uku a yankin. Kamen na zuwa ne yayin da aka gano mutane shidan da aka kashe a harbe-harben da ya faru a ranar Lahadi da misalin karfe 2 na dare lokacin da aka rufe mashaya kana mutane suka jika a tituna da ke kusa da gidan majalisar dokokin jihar. Karan harbe-harben kan mai uwa da wabe ya sa mutane sun gudu cikin firgici a unguwar da ke kusa da filin wasa na Gold One Arena inda kungiyar wasan NBA ta Sacramento Kings ta yi kawaici na wani dan lokaci ga waɗanda lamarin ya rutsa da su kafin wasan su na daren Lahadi.
Nan jima kaɗan Baba zai sake da labarai kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda a daidai lokacin da al'ummomi a wasu sassan jihar Kaduna ke fama da hare-haren 'yan bindiga da sassacen mutane don neman kuɗin fansa, wasu al'umma a yankin karamar hukumar birnin Gwari sun ce akwai wasu mutane da ake kira ƴan ansaru da ke yawan zuwa garuruwan su dauke da manyan makamai. Isa Lawal Ikra na dauke da ci gaban labarin.
Yankunan Kuello, Kwasa-Kwasa, anguwar Gwandu, anguwar Makera da Shado na karamar hukumar birnin Gwari da yana cikin garuruwan da waɗannan mutane da al'umar yankin ke cewa sun yi kama da ƴaƴan kungiyar Boko Haram ke yawan zagawa. Daya daga cikin al'umar yankin da ya nemi a sake sunan shi ya ce duk da manyan makaman da waɗannan mutane da ake kira da ƴan ansaru ke dauke da su ba su taba cutar da wani dan wannan yanki ba.
Mu dai waɗannan mutane ba dole kai magana da su ba, su ƴan ansaru nan da ake magana. Din za ka ga su sun sawo kaya na sojoji amma a kansu sun nade shi da wannan ihram din kamar na ƴan Boko Haram. Kaga suna zuwa Kuyello, unguwar Gwandu, unguwar Makera, Kwasa-Kwasa. Suna dan shigowa Shado nan suke yawan hudda za su iya samun su tun safe har yamma amma ba za su kwana nan ba.
Okay, ba ku san inda suke kwana ba? A san inda suke kwana ba a daji kuma ba ƴan kungiyar Boko Haram ba.
To mu dai ana kiransu ƴan ansaru
amma in suka zo me suke muku?
In suka zo suna ma mutane wa'azi, za su shigo masallaci su gaya maka sai dan yi maka karatu bayan haka su ce a ƙarshe ka nemi makami. Eh, ka nemi makamin kare kanka da tunda waɗannan hilani akwai randa za su gudu gurin suke cewa in sun gudu ba ku da makamin da ku tare su. Din su suka hana fulanin nan su rika wulakanci abin da suke so.
Wato kuna nufin su ƴan ansaru ma babu wani fahimta tsakanin su da ƴan bindiga?
A ba fahimta tsakanin su da ƴan bindiga saboda ko yanzu su fulanin sun yi jin tsoron waɗannan mutane.
Su ƴan ansaru suna da makamai ne?
Suna da makamai. Makaman su kuma za ka ga su da ganin makamin kai kasan Allah da ya kiyaye.
Amma kuma ba sa farma kowa?
Ba su farma kowa amma duk abun da aka nuna shi aka ce yana yin ta'addanci kuma za su kama shi.
Ku tsakanin ku da su babu wani cutarwa kenan?
Mu a yanzu dai wallahi ba su cutar da mu. Hannun bubun waya suna bada. Da an ga wani abu emergency a kira su kuma suna taimakawa. To kaga yanzu mu dai yanzu mun saki ciki da su ba da hilani ba. Amma taimakon wani abu ka ba su ba za su ansa ba.
Ba sa karban kudi.
Ba sa ansa wani abu a hannun ka dai.
Kuma ba za su kwata ba.
Kuma ba za su kwata ba.
Duk da rashin cutarwa na ƴaƴan wannan kungiya da ake kira Ansaru masana harkokin tsaro na ganin suna da hadari kamar dai yadda Manjo Hashin Komerta ya nunar.
Hakika wannan al'amari ne mai ban tsoro da kuma tada hankali domin abinda hakan yake nuni shine tamkar babu wata hukuma mai fada aji a wannan yanki. Na biyu, duk irin abin da suke yi na kamar su nuna mutane kauna salo ne a haka su ja ra'ayi mutane da yawa su rika kare yawan su ta yanda daga karshe in suka yi karfin da ba a tsammani ba za su iya gagarar ita kanta hukuma a daidai lokacin da za ta farga. Lalle abin da ya kamata gwamnati ta yi shine tunda har an fara samun irin wannan bayani ta sa ido kuma ta karfafa matakan tsaro a irin wannan yanki dan bai yiwuwa a inda ake da hukumomi a ce sai waɗansu masu zaman kansu ne za su iya zuwa suna taimakawa al'umma akan abin da ya shafe su na bangaren tsaro.
Dama dai an taɓa samun wata ƙungiya mai kama da irin wannan a yankin jihar Niger can a baya. Kuma ko a ƴan kwanakin nan ma akwai rahotannin ganin irin waɗannan ƴaƴan ƙungiya a wasu yankunan ƙaramar hukumar Igabi. Abin da ya sa wasu ke ganin ya kamata dai gwamnati ta zauna da waɗannan mutane domin jin manufofin da suka dosa tun kafin abin ya gagari kundila. Isa Lawal Ikra, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Allah ya kyauta a gaida Isa Lawal Ikra. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga babu dauke da kashi na biyu na labarin duniya.
Masu tattaunawa na Majalisar Dattawan Amurka sun cimma yarjejeniya akan wani shiri da ya kai ga rage dala biliyan 10 akan kudin yaki da COVID-19, inji manyan masu tattaunawan na Democrat da Republican a jiya Litinin. Amma matakin zai dakatar da duk wani tallafi da Amurka ke taimakawa kasashen ƙetare don yakar cutar. Shugaban Democrat masu rinjayi a Majalisar Dattawa Chuck Schumer daga jihar New York ya ce wannan shirin zai baiwa gwamnati makami da muke bukata don yaki da cutar. Senator Mitt Romney na Republican daga jihar Utah shi ma ya jaddada cewa kudaden da aka adana a wannan shirin na nufin Amurkawa ba za su kare ko dala ɗaya ba. Za a yi amfani da akalla rabin kasafin wannan shirin wurin bincike da kuma yin kayan jinyar cutar, a cewar wasu bayanai da ke kunshe a cikin takardun da jagororin tattaunawar Schumer da Romney suka raba. Za a kuma yi amfani da kudin a sayi rigakafi da yin gwaji. Za a kashe akalla miliyan 750 a gudanar da bincike akan sabbin nau'ukan cutar COVID-19 da kuma faɗaɗa yin rigakafi. A ƙarshe, hukuncin da hukumomin Cambodia suka yanke na soke lasisin gidajen jaridu guda uku abin tsoro ne, inji wani mai sa ido akan kafafen yaɗa labarai. Matakin da ma'aikatar watsa labarai ta dauka ya shafi jaridun Bayong Times da Cambodia Today da kuma gidan talabijin na yanar gizo Khmer Kova TV ko kuma KCTV a takaice. Dukkanin kafafen yada labaran guda uku ana zargin su ne da watsa wasu bayanai da suka saba wa ka'idojin aikin jarida da kuma kungiyar kasuwanci da ma'aikatar ke hanawa. A cewar wata wasikar ranar 15 ga watan Maris daga South Prasid, wanda ke zama sakataren gwamnati a ma'aikatar yada labaran, a wata hira da muryar Amurka a makon da ya gabata, Tochi Yutia na jaridar Cambodia Today ya ce ya yi imanin cewa matakin yana da alaka da labarin da aka buga a shafinsa na yanar gizo akan kulakuran da ke tattare da tsarin ba da kungiyar gwamnati.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da hukumomi a jamhuriyar Nijar suka dauki matakin rage harajin kayayyakin masarufi da rage wa talakar din cefane a wannan wata na Ramadan mai albarka, amma har yanzu farashin kayayyakin na ci gaba da hawa, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Haruna Bako ya hado mana.
Yayin da ake farko-farkon soba azumin Ramadan a kasashen musulmin duniya da kuma matakan da hukumomin jamhuriyar Nijar suka dauka na sabsabta haraji domin baiwa 'yan kasuwa damar yi wa al'umma sauki, musamman irin wannan lokaci da ake yawan sayan kayan masarufi, ana iya cewa abin ana sakiya ne kai na kaba domin kayayyaki a kasuwanni na ci gaba da yin tashin hadarin gwabron zabi, inda in a ka doka bangaren dankalin turawa yayi kwance kwanjin kwana ya halba daga farashin da yake na kamin azumi ya kama, kuma 'yan kasuwar sun ce ba da gare su bane.
Sunana ma da sani mai sai kuma tura kin kasuwa kan tura kan zauna ke dai da ya kai cikin wanda gongo mun kuma wasara ma su tuwan ko da abin ko da azumi kama can wajen soshe sun karama kuɗi duk buhu lokacin na sai shi 16 da za su sai ta zai jika shi da hadda ko da uku.
Haka zalika mun daure muka leka a wurin 'yan sayar da kayayyakin kaji, inda anan ma koke-koke yawa ga jama'a a baya-bayan nan. Su ma masu kajin da zabi da kayan tsuntsaye suka ce farashin ya karu saboda babu kayayyakin.
Alhaji Salu mai kaza, ana samu 350, ana samu jikabi, ana samu 320 'yan kankana. Gaskiya zabo shi kuma jika 350 ya dan kara gaskiya saboda babu su. Dan kaga wurin wanda yake yanzu wadannan yan ba da yanda an taida su ya mai da ruba kai suke komi nan.
A dai talaka sai dai a ce in ana son a more marayuwa irin wannan lokaci na azumin Ramadan, sai dai a saurari kamshin miya a makwabta. Wannan shi yasa na sadu da waɗansu mata da na ga sun yi zamako zuwa kasuwar domin jin ya suka ga kasuwar irin wannan lokaci, kuma abinda muka ji koke-koke ne kawai gare su.
Ngalamari kaya sun yi tare ko yin karta sai a ci maka abu, ya yi tare la Allah mu talaka a sassata mana aya mana abuwa da Allah.
Wallahi to alhamdulillah mu dai gode ma Allah, amma muna son a dan sassata Allah shi taimake mu shi sa mu dace Allah ubangiji shi za wanga azumi shi zan sanadin tsira gare mu. Allah shi taimake mu da Allah dai muka kai makukan mu dan shi an mai taimakon bawa.
Malamai sun ture sosai da yin kira ga masu kayayyaki, masu sayarwa a cikin kasuwanni da masu hannu da shuni, da cewa su ji tsoron Allah irin wannan lokaci don kar su kara ma kayayyaki kuɗi saboda ba lokacin hohor farashin kaya bane, kamar irin yanda Mala Aminu Daurawa da yanzu haka kiran da ya yi tsakanin Nijar da Najeriya ke ci gaba da yawatawa a shafin yanar gizo domin fadakar da jama'a na cewa sauki yana da kyau irin wannan lokacin. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To Allah ya samu dace. A gaida Haruna Mamman Bako. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931 da 40 da 60. Sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. A nan Washington DC agunmu na cewa karfe 1:15 na dare. Yanzu kuma sai
saka mai wuya.
Maganganun nan da shi dan Maliki ke fadi an ce wallahi tallahi a ran bakin Buhari ake yi ana cewa ya ce kaza. Shugaban kasa ni zan yi a ran baki da yadda ka san shi da bai canza ba.
Ni ina da bambancin ra'ayi wajen honorable da yace mai girma shugaban kasa bai canza ba kuma ba a mugun sarki sai mugun Buhari. Wai har yanzu shi shugaban kasa bai gane yana da mai agun kwadawa ba. Har yanzu honorable
masu neman mataimakan shugaban kasa kuma ma an kawo shi arewacin kasar nan ne mutum ADD.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai yawa. Muna fatar kuna nan kalaukan mai da muke a nan birnin Washington DC. Bayan da aka kammala babban zaben shugabanni na jam'iyyar da ke mulkin Najeriya ta APC, wasu sun zo suna korafin cewa a jam'iyyar nan ta APC fa ta koma hannun mutanen PDP, domin dukkan manyan jigogin da aka zaba su jagorance ta daga yanzu IM PDP ne, haka ne? To wannan na daga cikin abubuwan da zamu duba a yau, amma ba shi kadai bane, domin ko bayan shi akwai zargin da ake wasu gwamnonin arewacin Najeriya na cewa duk matsayin da suke dauka game da harkokin zaben shugabannin APC nan ya ta'allaka ne game da burin su na zama mataimakin shugaban kasa sabo a zaben shekarar 2023. To wannan ma haka ne shi ma. To kafin mu ci gaba da jin muhara din, bari mu ji wasu ra'ayi masu alaka da wannan.
Ni Ali Modu Sharif, duk lokacin da nake takara na gaya jama'ar Najeriya in an yarda a yi takara a zone namu, ma'ana mutanen North East, amma party ta yi zonin position na national chairman to North Central, ma'ana duk wanda yake cikin North East ba zai tsaya takara ba. Ni kuma mai biyayya ne, domin party ba zai iya ya dauke irin wannan mataki ba sai ya samu cikakken bayani daga wajen shugaban kasa wanda shine shugaban party, shugabanmu ne. Duk abin da yake so a yi shi za a yi, ni bana jayayya.
To ga Nasiru ya shigo da bakinsa domin ci gaba da wannan muhawara, wacce za mu fara daga maganar zargin da ake na cewa APC ta hako ma hannun NPDP.
Ustaz Abubakar, Yunus Abubakar, me za ka ce? Akwai waɗanda suke cewa wasu waɗanda suka dade masu jinin yan jam'iyyar PDP yanzu su ne suka dawo APC suke yin abin da suka ga dama, kuma suna da tasiri kan wannan babban taron na jam'iyyar APC.
Alhamdulillahi, a cikin maganganun da shi gwamna ɗan Rufa ya faɗi yana daga cikin zaba da aka yi da abin da ya furta kuma ya rubuta a rubuce. Ya ce jama'a da yawa sun shigo cikin tsarin wanda ba ma da su aka tsara wannan tsari ba, suna so su hargitsa mana tsari. Ya ce ma damar ba a yi wani mataki a kayi ba, sannan abin komai ka iya faruwa. Maganganun nan da shi dan Maliki ke fadi an ce wallahi tallahi a ran bakin Buhari ake yi ana cewa ya ce kaza, saboda wasu suna ga irin siyasar da ta soki buruku a ce wani ya ce kaza dan wato ai wani ainihin gizo a ba mutane tsoro. A cikin wannan harkar kafin wazikan shugaban kasa ya fito, me ba a faɗa mana ba? Ai an ce shugaban kasa ne ma ya ce gwamnan Niger zo ya kwaci yayi kaza kaza. Amma ina da tabbatarwa shugaban kasa ni zan iya a ran baki ne yadda ka san shi da bai canza ba.
Wato wannan rikicin na jam'iyyar an ce ya kamar in ba na manta ba mun yi magana dazu kan masu neman mataimakin shugaban kasa ne tsakanin gwamnoni a arewacin Najeriya, saboda komai ya nuna, duk alamu sun nuna jam'iyyar APC za ta bada tikitin ta na takarar shugaban kasa ne ga kudancin Najeriya. Ustaz Yunus, muna jinka.
Alhamdulillah, kamar da nace maka kowa ai yana da buri, duk wanda ka ga ya shiga siyasar nan yana ga yana da wata dama ko yana da wani himma ko habbasa da yake so da Allah ya bashi wani kuzari ya ga ya taimakawa gina kasa. Yasa ka ga duk ake wannan kikikaka. To shi yasa aka sa dokoki, aka sa ka'ida. To koda akwai ka'idoji sai fa an samu wanda zai ladabtar da mutane a bido kan afisani masu neman mataimakan shugaban kasa in ma an kawo shi arewacin kasar nan ne mutum ɗaya ne dai kuma wanda zai zama din Allah ya riga rubuta shi to in muka da wannan tauhidin muka zauna kuma dai ana bayani kai me bukatun ka to duk wa'annan dama abin da
ustazi yan siyasa suna yadda da tauhidi ne
yo ai ba sa yadda yanzu dole su yadda ai tunda kowa ya je ai ana mutuwa
dan maliki kai ka amince da cewa yanzu yasa Najeriya suna yadda da tauhidi a ba amince ba wannan yana ja hadisi sosai kuma daidai ne ga wanda ya san shi ya ja kuma alhamdulillah shi na yadda da yana ya cikin wannan za su yadda da don ka san ba za a taro a zama duka dai ba shi yana duban kan shi amma dai majority ba su yadda da tauhidi kuma da suna yadda da ana yadda da tauhidi ai da duk wannan rikicin da ake na jam'iyya bai kai ba dan kamar yadda ce ko da kowa shigo da bukatar shi to wasu ma da suka shigo da bukatar sun shigo da ita mai yunwace wato ko da yawa sun shigo da ko a mutu ko a yi rai amma ina ji dan maliki ga da sauran ina ji ba gama magana ba
yawa kaman kuma maganan tauhidi maganan tauhidi wanda suke neman vice president muna fatar dai in amun kudancin in sun dauki shugabanci to ni dai roko na wajen shi ma kin kada a zo son zuciya a dibi wanda zai iya rike zai taimaki arewa kada a daukan muna son zuciya shi kanshi dole yanzu sai yadda muke ganin kasar nan take ba mu so mulkin ya bar arewa ba amma in ya zama dole dan a zauna lafiya babu illa amma a samu mataimakin shugaban kasa wanda yake yana tsaya ya amso ma yan arewa yancin su ba wai wanda jejeje kana yi ka to an sashi mataimakin shugaban kasa ba
kafin mu dawo nan bari mu ji ra'ayin Ustaz Yunus Ustaz kai in an baka dama ko da mutane masu irin ra'ayin da watakila za su yadda da kai wannan tikitin yanda yake ta nufar kudu nan kai kana mara baya a haka tunda mun ma ji kai taro da Ahmad Bola Tinubu wanda dan jihar Lagos ne
to ka san ni in ana wata ra'ayi ne maganan kama kama bai ma taso ba tunda ba wani tsarin mulki ne yace haka ba wannan wani yarjejeniya ce aka yi abin da ake kira wani abu wani unwritten agreement wani MOU ne aka yi na jam'iyyu dan dai ana so a tafi tare amma dan tani ne a tafi a zuba ko gida ɗaya ne a samu shugaban kasa da mataimake daga gida ɗaya to amma yadda muke salon siyasar tamu da fahimtar tamu da siyasar ya sha bamban har yanzu cewa ake muna jaririyar siyasa to in ka ajiye wannan da aka zo kama kaman shine sai ka duba kai da Fulatani zai ce maka dika furum ya kurum wai da babu goma ba daɗi
dan malikin Kebbi kwanaki mun hira da kai a matsayinka na dan kwamitin campaign din shugaban kasa kuma jigo a wannan jam'iyyar ka ce tunda kuka gama wannan aiki a 2019 ne ko rikini ne ba ku ma saki gana da shi shugaba Muhammadu Buhari ba
wannan gaskiya ne ni ina da bambancin ra'ayi wajen honorable da yace mai girma shugaban kasa bai canza ba kuma ba a mugun sarki sai mugun Buhari wai har yanzu shi shugaban kasa bai gane yana da miyagun hadawa ba har yanzu honorable ya kamata mu dubi wannan ko abubuwan ho sun kai inda suke sannan kamar da kai magana Mal Nasiru babu ko shakka duk wani dan committee wanda ka sani wanda aka yi zaben shugaban kasa muna da kungiyoyi da yawa ni ina cikin kungiya wajen kashi uku ina da kungiya ta wanda nake shugabanci ta Bahari Support Organization BSO ina da kungiya wanda nake shugabanci ta PSC ina da kungiya wanda muka shugabanci wanda muka shugabanci ta Women and Youth wanda matar shi ta kafa da sauransu tunda aka gama zabe ban san an taba kiran mu da a san menene ma talakawan Najeriya suke ciki ba waɗanda aka dora kan mulki sun rike komai kuma kamar yadda yake magana zalunci ni dai na san har ga Allah ba ni taba cewa shugaban kasa zalimi ne amma wallahi yana tare da zalume kuma sun kashe kasar nan kuma wallahi ba zai gane ba sai ya sauka
hello dan Mali
eh
muna ji ta ce duka an san kwarewar shugaba Muhammadu Buhari ba ya yi mulkin soja ya yi gwamnan jihohin arewa maso gabas me yasa sai ya sauka ne bayan kuma kullum yana cewa abin da yake yana iya kokarinsa kuma an ce ma sai bayan baya nan ma za a gane amfanin sa
akwai wani bangare da za a gane amfanin shi baya nan akwai wani bangare da kuma gane amfanin zai yi wuya bangare na wajen dai tafiyar da mulki shi akwai rauni bangare na kuma taimaka ma al'umma da manuwohin da yake tawa da su don su je ga al'umma na ƙasa su amfana akwai su amma kuma rijiya ta ba da ruwa guga ta hana kuma shugaban ya kasa gane kuma ana nan ana tafiya yanzu muna da shugabanni da waɗanda kahin su hawan mulkin nan Allah ɗaya san sun mun sani sun san halin da suke ciki amma yau suna cikin biliyoyin ƙasar nan kuma an ba su dama kuma har yanzu suke faɗi aji kuma su ne gab da shi to me amfanin wannan ai ya kamata a ce ya gano tunda mutane na ta faɗa amma ba ai komai ba suna nan tunda aka fara mulkin ƙasar nan kuma suna rike da madahin iko to ya zamu yi mu gane cewa ya ma ya gane halin da ake ciki kamar yadda honorable ya ce cewa ya fara ganewa to in ya fara ganewa me aka yi yanzu
nan zamu ji aya a wannan lokaci sai Allah ya kama rana wato lokacin da muke fatan mu zo mu yi magana Bola Tinubu da kuma dan gidansa Yemi Osibanjo mataimakin shugaban Najeriya wa zai bar wa ɗaya takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa na bidin Allah ya kai mu yanzu madadin su baki namu Yunus Abubakar Ahmed da kuma Musa Abubakar da Malikin Kebi sannan da Nasura da mutai kai wakilin mu na Abuja da shirin muhawara din ya aika mana ita ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC huta lafiya
madalla yanzu kuma sai karatun alqur'ani mai girma daga bakin manyan gobe
to sarfila ta kace ajiye ne tijin
shugaba man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaquluha umqra'u fa yaquluha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulakin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم
صدق الله العظيم دون كوم كزوغ شرم نكر شيلا باري أتكيشي
to sarfila ta kaice ajiye ne tijin shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga gudanar da shari'ar aikata laifukan yaki akan shugaban Russia Vladimir Putin inda ya Allah wadai da ayyukan rashin imani da sojojin Russia ke aikatawa da aka gano a cikin ƴan kwanakin nan a Bucha wata anguwa a Kyiv babban birnin Ukraine ai za ku iya tunawa na sha suka saboda na kira Putin da mai laifin yaki Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House yace a gaskiya kuma kun ga abin da ke faruwa a Bucha wannan kadai ya isa laifin yaki amma za mu tattara bayanai
to madalla a gaishe ka masu raro anan baka kashin shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kadan za mu damu ku da karfe 8 da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya kuma kirdin ta na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Carol ni sarfil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai an jima karfe 8 na hantsi assalamu alaikum